متاشي آية تلاتين دبقي إن شاء الله تعشرين دبقي إن شاء الله أشكو وانا سورة من البركة سنة دفرقوغا تنبيوي دا الله أتونا من سونا صحابنا دا النبي صلى الله عليه وسلم يقويا مسكرا صلى باكي دا باكي ونشيني أبو محذورة shine ya zama tola don ga ahlu makka yana daga cikin waɗanda yaro ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wato makwarkwadarsa gashin gaban goshinsa ya ɗora hannunsa a kai ya koya masa kiran sallah baki da baki yana da zakin murya shine har wani yake kira yana yin yabo da wannan murya tasa وما تلا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة النغمات وتدات مريانا أبي محذورة لكي أنبتنسو شيني الإمام أهل مكة كما شيني يرويتو كيران سلا ليدا كتكين سيغو جينا كيران سلا وان ديكي سابان سيغر دا عبد الله بن أمر ابن زيد ابن عبد ربه وان ديكي الأذان يغني يكويا مبلال wanda ya ce muna neman ƙarin bayani a kan cutar farfadiya a musulunci mutane suna cewa lokacin da ta buge shi duk wanda ya taɓa shi zai kamu da cutar farfadiyar shi ma a wannan ai ba shari'a ba ce abu ne da wannan ba shari'a ba ce wannan camfi ne ba haka ba ne kusko ba gaskiya ba ne babu dalili da ya nuna haka a cikin ilimi na wannan cuta ko babu dalili da ya nuna haka a cikin shari'a abin da yake da alaka da farfadiya da shari'a shine cewa yayin da mutum farfadiya ta same shi to marfu anhul qalam babu laifi a kansa kan abin da yayi kamar alal misali cutar farfadiya ta same shi sai ya fada kan dukiyar mutum wannan dukiyar ta salwanta kamar gari an yi niƙa za a yi dafa abinci ya fi cutar farfadiya ya fada ya kifar da garin ko ya kifar da markaɗe ba za a ce in ya farfado sai ya biya ba ba za a ce kan cewa yayi laifi ba duk da yake zai zamanto biyan naka daga cikin khitabul wad'i ne wato tadminul mutlafat yana da dukiya daga cikin dukiyar sai ya dauka a biya ba za a ce yayi laifi ba akan abin da yayi da har ko za a ce sai yayi istighfari ba zai istighfari ba sannan abin da yake faruwa na kwayewar al'aura wannan duk ba zai zamanto yayi laifi ba a wajen Allah saboda hukuncinsa hukuncin wanda aka dauke masa wato taklifi ne kuma da farfadiyar za ta kasance tare da shi lokaci mai tsawo har lokacin sallah ya fita wannan sallah ta fadi a kansa saboda taklifi an dauke shi a kansa wannan kuskure ne shi wanda yake farfadiya a lokacin nan gaggawa ya kamata a yi a taimaka masa alal misali wani in yayi za ka ga ya ciji harshensa inda yake zai iya sanya ya yanke harshen wani lokaci zai iya zamantowa ya kai halin da watakila zai iya shakewa da numfashinsa in yana kwance din to a dago abubuwa dai waɗanda suke kuma likitoci ne waɗanda suka san abin da ya cancanci a yi to wannan matakan ya kamata a ɗauka ba a kyale shi ba ya zamanto cewa ya cuci kansa domin taɓa shi ba abin da zai samu mutum ba abin da zai samu mutum idan mai farfadiya yana azumi idan ya zamanto kan cewa jullun lokacin ya wuce to ba shi sai wannan azumin ya fada a kansa ba zai rama shi ba amma ba shi da azumi sai dai kuma ba zai rama ba kamar sallah amma idan ya zamanto dan lokaci kankani ne wannan zai ci gaba da azuminsa azuminsa bai warware ba Allahu a'lam wannan dai cuta ce wanda yake kuma akwai maganinta da za a kawo ba lallai ne ya zamanto daga aljanta ce ba waɗansu daga abu ne daga cikin kwakwalwa ba lallai ya zamanto daga aljani take ba ko babu laifi za a iya karanta masa ayoyin alkur'ani na istishfa wannan ya ce ina neman ƙarin bayani akan matsayin tsaka kasheta ko barinta a musulunci kasheta ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kashe ta. Akwai dabbobi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kashe su, waɗansu ma fil hilli wal haram, a cikin hillu da a cikin haram, kamar irin su hankaka, kamar maciji, kamar kunama, abin nan kamar bakin kare wanda yake al'aqur, wanda yake mai cutar, mai mai sanya cutar hauka in ya ciji mutum, duk annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kashe su fil hilli wal haram. Na'am, waɗansu ba a faɗi dalili ba, waɗansu kuma an faɗa da kamar waɗannan an ce innahunna fawasiq, cewa wato masu cutarwa ne, masu ɓarna ne su waɗannan guda biyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su fil hilli wal haram, da ƙira, da kunama, da maciji, da hankaka, da kare baƙin kare. Yace innahunna yace khamsu fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram, dabbobi guda biyar masu ɓarna ana kashe su a hillu a cikin harami, ya ambace su. A wannan dai bai zo a cikin sunna ba, cewa sai duka ɗaya, an ce dai a kashe ta. Waɗansu kuma cewa suka hura wuta take da aka sa annabi Ibrahim a ciki, duk wannan abubuwa ne waɗanda suke ba su zo ba a cikin sunna. Ba a imani da wani abu sai abin da ya tabbata, yana daga cikin al-mughayyibat, abu na gaibu, sai abin da ya tabbata a cikin wahayi ake imani da shi. Menene hukuncin allurar masu cutar asma a lokacin azumi, intravenous? To ya danganta da abin da ake sawa. In dai magani ne ake sawa, tana kare azumi. In dai magani ne, sawa'un an yi a cikin jijiya ko an yi a cikin nama, a cikin tsoka, yana kare azumi. Amma kamar abu wanda yake za a yi na sheka, wanda suke yi na sheka, masu asma wanda suke shekansa inhaler, wannan baya kare azumi a bisa fatuwar malamai, saboda shi ba ciki yake shiga ba, yana shiga cikin huhu ne, ya buɗe magudanar iska, saboda haka ba ta makogaro inda ruwa da abinci yake bi ba, yana bi ta magudanar iska ne, shi kam wannan baya kare azumi. Allahu ta'ala a'lam.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما صوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون.
نعم. الله تعالى يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ياكو ya'yan annabi Adam, la yaftinannakum ash-shaytan, kada ku bi shaydan har ya batar, har ya fitine ku, kada ku wato kada ku bi shaydan ku fitunu da biyayya, ku fitunu da shi ya fitine ku, kama akhraja abawaykum min al-janna, kamar yanda ya fitar da iyayenku, wato su ne Adam da Hawwa, iyayenku su biyu, min al-janna, daga cikin al-janna, yanzi'u anhuma libasahuma, ya kasa a halin kasancewarsa, wato yana cire musu tufafinsu, liyuriyahuma sau'atihima, domin ya nuna musu tsiraicinsu, innahu yarakum huwa wa qabiluhu, shi shaydan yana ganinku da shi da rundunoninsa, min haythu la tarawnahum, ta inda ku ba kwa ganinsu, inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun, haqiqa mu mun sanya shaydanu su zamanto wato majibinta ababan wato masu taimaka, masu taimakon juna, lilladina la yu'minun, ga waɗanda yake ba sa imani, su ne kafirai. Wannan yana daga ci gaba na wato wa'azin da Allah ta'ala ya yi ma al'umma sakamakon kissar da ya bayar ta wato annabi Adam da Iblis, abubuwan da suka biyo baya na wato wa'azi da izina da ya kamata bani Adam su yi daga wannan kissa da take tabbas ta faru, wanda Allah ya sanar da mu. Na farkon wa'azi da Allah ta'ala ya yi shine, ya bani Adama, kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha, ولباس التقوى ذلك خير واتو كان واتو كده كبي شيطان وجن رشن واتو سنيا وجن رشن رتي الأورا kuma wannan wato nasihar sai kace wato da mu ake yi domin mu ne yanzu muka zo zamani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗi wato cewa zamani zai zo da irin wannan zai faru yace sa'ar al-qiyama ba yace sinfanu minan nasi lam arahuma dangi biyu na mutane har yanzu ban gansu ba na farko yace nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat akwai mata waɗanda suke kasiyatun masu tafa masu sanye da tufafi ariyat amma kuma tsirara suke ma'ilatun karkatattu mumilat masu karkatar da wadansu to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kasiyatun ariyat suna sanye da tufa amma kuma a tsirara suke malamai suka ce ma'anar wannan shine wanda zai sanya sifa mai sharashara matar da za ta sanya tufa mai sharashara wanda yake zai zamanto abinda ke karkashin ta ana ganin sa kamar ana ganin fatar ko kuma tufa ƙamammiya wanda za ta ƙame jikinta ya zamanto tana sifantar da sifar jikinta kamar ma bata sanya komai ba wannan yana daga cikin al-kafiyatul ariyat kuma yanzu akwai teloli da suna da akwai teloli suna nan sun gwane wato sun kware gwanaye ne wajen yin irin waɗannan tufafin kuma kowace tufa akwai sunan da ake sa mata kuma matan zauna zuwa wajen su suna yin wannan su telolin da suka yi wannan su ma sun zamanto auliya'u shaytan su matan da suka yi wannan su ma sun zamanto auliya'u shaytan Allah ya kiyaye mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutane ba za su ji ƙanshin aljanna ba kuma ƙanshin aljanna ana jin sa daga tafiyar shekara 500 saboda sun zamanto wato sune a haba'ilush shaytan tarkon shaytan da shine yake kama mutane domin mata masu irin wannan sifar sune abinda domin ba abinda suke tsinanawa illa barna sune za su sanya wato sune wanda kamar kun san masu su ba suna sa tana a cikin abin nan ba a cikin suna ta tsaka tana a cikin fatsa fatsa wanda ake harbi da ita ba domin kifi ya gani sai ya zo garin zai ci sai ya kama shi to su ma haka suke ga shaitan su ne tanar shaitan tana ake ce mata ko fatsa ake cewa mu dai muna yara mu tana muke cewa tana yawwa tana ake sawa a cikin fatsa shi ne fatsa ba a sa tana a jikin fatsa to su waɗannan matan su ne tanar shaitan su ne tanar shaitan idan su ne daga mutum ya gansu sai ya taho sai kwatsam sai shaitan ya kama shi su kan kamammu ne dama mallakar shaitan ne to Annabi shi ne ma'anar ma'ilatun mumilat karkatattu masu karkatarwa to su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi cewa ba za su ji ƙanshin aljanna ba waɗansu ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sifarsu da kan cewa a kansu kamar akwai tozon raƙumi to waɗansu suna cewa wai wannan shi ne irin wannan me ake ce masa ribbon wani abu wanda mata sukan sanya su ɗaura gashinsu sai ga yi tum haka kaga gashin ya yi tudu sai waɗansu suna cewa wai wannan yana daga cikin taghyiru khalqillah canza halittar Allah dan suna yaudaran mutane da cewa gashin su ne maza an san gansu sai su yaudaru da kan cewa gashin su ne to amma wannan hali bai zo ba akan wannan wasul shine aka hana a ƙara a sajid da gashi da wani gashin amma dan tayi ado kamar gammo aka wannan kowa ya gani ya san kan cewa ribbon ne sai dai wanda yake bai san wannan ba shine zai rudu kuma idan ma sun yi wannan rudin to wannan dai ya zamanto kan cewa al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur mai nuna abinda ba shi da shi mai nuna cewa shi ya koshi da abinda yake ba a riga an ba shi ba to wannan kamar wanda ya sanya tufafi guda biyu na ƙarya ne wannan ƙarya suka yi wannan ya tsaya a nan waje amma bai kai zuwa ga wannan la'anar da ta zo akan al-wasila wal mustawsila ba to wannan ba wai abinda aka faɗa na aibi din shine al-kafiyatul ariyat da kuma al-ma'ilatul mumilat amma abinda aka sifanta cewa suna ɗorawa aka wannan ba sifa ce wanda take da makomi ba, wanda ake daukan hani akan wannan sifa ce kashifa, kan cewa matan a wannan zamanin daga cikin alamun abubuwan da suke yi akwai wannan. A saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin ita ce nasiha ta farko da aka yi dangane da sha'anin rufa al'aura. Bayyana al'aura abu ne wanda yake fitra ba ta son sa, kuma shari'a ma ta zo da tabbata abin da yake baya cikin fitra, kuma abinda wannan jahiliyar wannan zamanin ta kware kenan ta hanyar bayyana wato tsiraici ta hanyoyi daban-daban, bayyana tsirauci ta hanyoyi daban-daban ko musulmi suke daukan wannan. Allah ya kiyaye mu. Nasiha ta biyu shine wa idha fa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan, ya ku bani adam kada shaytan, zahirin wannan umarnin shine kada shaytan ya fitine ku, amma wannan uslubi ne na larabci da yake cewa wato ma'anarsa shine kada ku bi shi ballantana ya fitine ku, kamar yanda zaka ji tana cewa la a'rifannaka taf'alu kaza, wato kada kai kaza ballantana in san cewa kana cikin mafi, mubalaga ne wajen tamfiri, wajen wato korar da mutane da wato su biyayya ga shaytan, domin in dai har suka biyayya gare shi to karshen al'amarin zai fitine su. Me al-fitna? Al-fitna wato zai aukar da su cikin barna da abin da yake mummuna wanda yake ba a so. Kama akhraja abawaykum min al-janna, wannan fitinar irin fitinar da ta faru da har ta kai ya fitar da iyayenku daga cikin aljanna. Akwai fitina da ta kai wannan, da ba dan wato sun da ba dan ya samu da ba dan abin da yayi musu ba bisa adawa, har yayi musu waswasi ya sanya su suka yi abinda Allah ya hana su, da yanzu suna cikin aljanna da kuma duk modin nan da ake haifan mu ɗaya bayan ɗaya muna cikin aljanna. Kamar yadda annabi Musa ya ce ma annabi Adam, yace Musa kai ne wanda kaje kai abinda aka annabi Musa ya ce ma annabi Adam, yace kai ne Adam wanda kaje ka ci da bishiyar da aka hana ka fitar da mu daga cikin aljanna. To a shahid Allah yana tunatar da mu da wannan cewa to wanda yayi muku wannan kuwa ina soyayya tsakaninku da shi, ya raba ku da aljanna, kuma bai kyale ku ba yayin da kuka zo abinda zai mayar da ku aljanna din ya tsaya ya dade muku hanyar. Saboda dan Allah ya tunatar da mu cewa adawar shaytan gare mu na farko dai da daddiya ce, saboda haka gadarta muka yi kamar yanda da shi da rundunoninsu da rundunonin shaytan zuriyarsa gadan wannan adawar suka yi ta gado ce. Ka san duk abin da aka ce wato na gado ne da daddiya ne yafi komai tarda yafi komai rusufi a cikin zuciya. Yanzu kamar gabar ƴan Falastinu da ƴan Isra'ila, kaga da daddiyar gaba ce, duk yaro haka yake tasowa tun yana dan kankanin yaro an nuna masa cewa wannan makiyinka ne, ba yahudi shi ma nuna masa cewa wannan makiyinka ne, saboda haka da daddiyar gaba ce, ita wannan gabar ita ce wanda yake bata mutuwa. To haka ake so, haka Allah yake karantar da mu da kan cewa mu zamanto cikin fadaka akan cewa wannan gaba tana nan, babu wani abu da zai sa mu sulhu da shaytan, domin shi ba zai yi ba, babu abin da zai sa mu sulhu da shaytan ballantana waɗansu su zo su ce ya kamata mu gane cewa shi fa shaytan an cuce shi, ya kamata mu zo wato mu nuna kan cewa mu nuna juyayi da abin da ya samu shaytan, kamar yanda wato masu bautar shaytan suke yi kuma suke yadawa a cikin waƙoƙinsu. An ce akwai waƙoƙin suna nan suna yawo a cikin wayoyin yara, ana turawa a cikin waya. To kaji wai ai waka ta yabo akan cewa an ce wato an cuci shaytan, kaga ko wannan ai kafirci ne. To da ka mutane suna yin abubuwa ba san irin inda zai kai su ba. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, kuna dauka ba komai bane amma abu ne mai girma a wajen Allah. Saboda haka a kiyayi irin wannan waɗansu ba san abin da ake faɗa ba, amma kuma fushin Allah na tare da wannan, tunda mala'iku suna tsine ma wannan waƙar, suna tsine ma mai yin waƙar, suna tsine ma mai jin waƙar, saboda munkari ne. Da haka a kula. Yanzu yau an huma libasahuma, bayan wannan kuma da yayi wato Allah yana bayyana irin wato adawar shaytan, na farko dai ya fitar da wato fitinar da abu musibar da ya kawo ma jinsin bani adam, na farko ya fitar da iyayensu daga cikin aljanna, wabittali ya haramta musu rayuwa a cikin aljanna, da ba dan haka ba da muna cikin aljanna. Na biyu ya cire musu tufafinsu domin ya nuna musu al'auransu, ya nuna musu abin da yake da Allah ya musu sutura ba ta ganinsa, amma ya kwaye musu, ya kwance musu zani, ya kwaye musu sutura don ya nuna musu wato tsiraicinsu. To sannan kuma Allah ya nuna wato ya faɗakar da mu akan cewar wannan gwagwarmaya fa da za ku na kada ku bi shaytan ballantana ku fitinu da shi ba gwagwarmaya ce mai sauki ba, domin innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, da shi da rundunarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin sa, kaga da kuna ganin sa yayin da yazo yace to ni ne fa shaytan, ni ne fa iblis, ko kuma ni ne dan iblis ko jikansa ko tattaba kunnansa, nazo in batar da kai, to ka san zaka yi shirin irin shirin da zaka yi masa, amma yayin da zai zo ya maka waswasi baka ganin sa, baka ganin sa, saboda haka kenan kaga ya kamata ya zamanto irin tanadin da zaka yi ya zamanto na gaske ne, irin yakin da zaka yi ya zamanto da gaske zaka yi, kada ka sassauta wajen sha'anin shaytan, kada ka raina wato waswasin shaytan, kada ka raina kokarin shaytan wajen ya zamar da kai, kada ka ce kai kana da ilimi, kai kana da yawan tsoron Allah, kai kana da zikiri, yawan zikiri, kai kafi karfin shaytan ya taba ka, kai kafi karfin shaytan, kada ka taba yin wannan, domin yana ganin ka ta inda kai baka ganin sa, saboda haka zai zo maka ta inda baka tsammani. A cikin wannan akwai tabbatar da kan cewa ba wato yayin da shaytan yake maka waswasi ba za ka iya baka ganin sa. Waɗansu sun ce wannan korewa ne ga ganin shaytan, korewa ne ga ganin sa amma muƙayyadi yayin da ta inda kai baka ganin sa, amma wannan baya korewa ya zaman to kan cewa ka ganshi ba a cikin wannan halin da Allah ya kayyade ba, shine kamar in ya rikida, ko kuma ga waɗansu daga cikin bayin Allah kamar yadda yake faruwa ga annabawa, annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ifrit, al-ifrit shine wanda yake wato mafi kangara daga cikin shaytanu, yazo dan yazo da wuta dan ya kona annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya danke shi, to kaga nan inda bai ganshi ba zai iya dankansa ba, to wannan ba abun mamaki bane ga annabawa, annabawa da suke ganin mala'iku ballantana shaytan, ballantana wani aljani, mala'iku ko sun fi aljani karfi, sun fi aljani girma a wajen Allah, amma Allah madaukakin sarki yayi annabawa suna ganin sa, suna ganin su daga cikin su kamar mala'ika Jibril, annabi sallallahu alaihi wasallam bai ganshi ba sai sau biyu a sifarsa ta hakika sau biyu ya ganshi, daya lokacin da aka samu fatratul wahyi, yankewar wahyi, yana sakowa daga dutsen Hira, sai ya ganshi yana zaune akan wata kujera ya cika sama baki daya, wato in ma da rana tana wajen ya rufe rana, ka san ko akwai abin da zai rufe rana a ce ba a ganin sa idan ba lokacin da ake zazzabin rana ba, to shi Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya kad saddal ufuq, ya cike sassa gabaki daya, wato ya rufe sama gabaki daya ya rufe ta, to ka san kuwa in banda zuciya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya ga wannan ai wata kila shikenan, in dai bai mutu ba to ya zauta har abada, to amma Allah yayi annabawa da sifa ta daban, mutane ne amma bambancin su da sauran mutane sune su ane musu wahayi, wal innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, ni mutun ne kamar ku, ba mala'ika ba, ba Allah ba, ba aljan ba, bambancin ya da ku yuha ilayya, ana wahayi ya zuwa gare ni, to wannan yuha ilayya din ta nuna bambancin, dan ba kowanne mutum bane zai iya daukan wannan sifa ta a ce an yi masa wahayi wanda yake ya kunshi ganin mala'ika. Ana cewa daga cikin abinda malamai suke ambato, malaman sira, cewa mala'ika sunna ta tabbatar mala'ika Jibril kafin na zo wannan barin koma marra ta biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril shine a sama lailatul isra, wanda aka yi isra'i, ya ganshi a sifarsa ta hakika, shine wanda Allah ta'ala ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, ya ganshi a sama ta bakwai a nan magaryar tikewa, a nan ya ga mala'ika Jibril a hakikanin halittarsa, amma sauran zuwa yana zuwa masa ne da sifar mutane, ya zo masa da sifar balaraban daji, يزو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد كما يزو أحاديث سيدنا عمر كما يوى يوى زوان ديك ينازوى دسفر دحيا ابن خليفة الكلبي دحيا دقتكين قبيلة كلب قبيلة دحيا متني وان ديك واتو كيكاوى بيكاوى السفا وترن النبي صلى الله عليه وسلم ينازن شي دشي أم سلمة تناجو ودنسو دقة كم غنغنون سيتجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا أنبتا ودنم غنغنون أكن من بدي سيتي تتي ناجيك دديحي ناجنك دديحية الكلبي كنا كنا مغنى نجي إرن أبند كوكي مغنى أكي كنا أنبتا ودنسو أكن من بدي يتي با دحية بني جبريلوني كما وترن Abbas ya tura yana so ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkiri bai zo ba sai ya tura Abdullah ibn Abbas sai ya ce ya hadu da shi da dihiyatul kalbi suna magana saboda haka bai yi gaya masa ba da ya koma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ganshi ya ce eh ya ce ya ganshi ya ce ba dihiya bane malaika jibril ne to waɗansu malamai na sira shine suke cewa la'alla wannan shine illar wato makantar Abdullahi dan Abbas saboda kusancin da yake da shi da Dihiya yayin da ya ganshi to kun ga wannan idan ya tabbata abinda suka faɗa babu nassi akan wannan amma in abinda suka faɗa istinasin da suka yi in ya tabbata zai nuna wato gajiyawar sauran mutane da kasawar halittar su ga ganin halittar mala'ika koda wato ma kamar sa ta jirkita to kuma kamar yanda shedan yakan jirkici to shi shedan kansa yakan jirkita yana daukan kamar wani to yayin da ya dauki kamar wani za a iya ganin sa domin ba lokacin ne yake min haythu la tarawnahum ba ba wannan lokacin Allah madaukakin sarki wanda ya kayyade cewa ba ma ganin su shi lokacin da suke mana waswasi din amma lokacin da suka dauki sifar wani kamar yanda shedan yazo a sifar tsohon najadu yazo a sifar suraqah bin malik yana ba ma a lokacin yakin badar yace la ghaliba lakum minan nasi wa inni jarul lakum yake cewa yazo musu a sifar suraqa ne lokacin kuma da suke shawara za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yazo musu a sifar tsohon najadu kuma kamar yanda yazo ma abu huraira a sifar miskini lokacin abu huraira yana gadin zakatu da kai yazo masa yana sata ya kama shi ce sai ya kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah kai hakuri ba zan sake ba da yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce biya me ya faru da fadan fursunan kajiya sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai gashi yazo ya kawo min buka ya ce gashi tsoho ne ga iyali saboda haka na sake shi ita zai dawo ya sake dawo wa rana ta biyu akai haka rana ta uku da ya kama kice shi kan yau sai ya kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ka tsaya in gaya maka wani abu wanda zai amfane ka to su kuma sahabbai a wannan lokacin suna masu kwadayin duk abin da aka ce zai amfani mutum suna kwadayin su suka ce eh gaya mu sai ce to idan ka zo ka kwanta akan shimfidanka ka karanta ayatul kursi idan ka karanta ta to ba za ka gushe ba kana da mai gadi a cikin wannan dare shedan ba zai kusance ka ba sai ya sake shi da yaje sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yaya jiya kuma jiya da dare yaya kuka kare da dan fursunan naka ma fa'ala asiruka albariha sai ce ya rasulullahi ai gashi abinda aka ce da nace ni sai na kawo shi wajen ka sai ce ka sake ni zan koya maka wani abu da zai amfane ka yace ya shine yace mun na karanta ayatul kursi da dare shedan ba zai kusance ni ba yace sadaka ka yayi maka gaskiya amma shi tintirin makaryaci ne to kaga Abu Huraira ya gaishe ya zo masa a wannan sifar to a lokacin nan zaka iya ganin sa saboda haka wannan wanda shari'a ta tabbatar za a iya ganin su a cikin wannan sifar to sannan a karshe Allah ta'ala yace inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun mun sanya shaydanu su zamanto waliyai wato masu taimaka ma juna da waɗanda yake ba sa imani to Allah ya tabbatar mana da adawar iblis ga jinsin bani adam to kuma yanzu sai Allah ya tabbatar mana da kishiyar adawa ta shaidan ga wanda ba muminai ba. Kun fahimci abin nan din? Shaidan da shi da zuriyarsa makiya ne ga Adam da zuriyar Adam. To zuriyar Adam kuwa ta hada muminai da wanda ba muminai ba, ko ba haka ba? Saboda haka shaidan makiyi ne gare su. Ba'dukum li ba'din adu wa hum lakum adu, haka yace makiyi ne a gare ku. Saboda haka adawa ce ta jinsi da jinsi. Jinsin Iblis yana adawa da jinsin Adam, da jinsin annabi Adam da zuriyarsa. To amma kuma nan sai Allah ya tabbatar da kishiyar adawa ita ce wilaya, domin adawa kishiyar shine jibintar lamari da soyayya da taimakon juna. Sai ita tsakanin shaidan da waɗanda ba muminai ba daga cikin zuriyar Adam. Saboda haka yanzu adawar tana nan, wannan adawar tana nan ne ga dukkan jinsin, koko yanzu ita ta waɗanda ba muminai ba ta rikida daga adawa ta zamanto soyayya. Wannan ishara ne ga cewa waɗanda suke ba muminai ba su ma sun zamanto shaidanu. Duk wanda ba mumini ba ya zamanto tamkar shaidan. Saboda wato dukkan abubuwa suna jinsi yana tafiya tare da jinsin sa ne, inda suna soyayya. In suka yi soyayya to jinsin su ya zamanto ɗaya. Su ko shaidanu jinsi ne wanda Allah ya gina su akan barna da sharri. Babu alkhairi a cikin shaidan da aljan. Wato aljanu, shaidanun aljanu babu alkhairi tare da su, babu salaha tare da su, sai barna. Kamar yanda Allah ya yi wato zaki da damusa da kare da da mage, kaga suna wannan kwanciyar iftirashis sabo, su miƙar da hannayensu tun daga gwiwa hannan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu idan za mu yi sujada mu iftirashis sabo, wato mu shimfiɗa hannunmu a ƙasa. Ka shimfiɗa tun daga gwiwar hannunka har zuwa tafin hannunka a ƙasa yayin sujada, wanda za ka ga wani lokaci mata sun fi yin wannan. To wannan kuskure ne a cikin sallah, domin ɗabi'a ce ta dabba. Haka Allah ya yi ɗabi'arsu. To haka shaitan yake, shi ɗabi'arsa ya yi cuta, ɗabi'arsa ya yi ɓarna, ɗabi'arsa ya yi sharri. To yayin da zamanto kan cewa haka ɗabi'arsa take, to duk wanda yake bai yi imani ba, to shi ma ya zamanto tamkar shaitan. Sai ita ma shi ma wannan ɗabi'ar yake a kai, sai ya zamanto waliyin shaitan. Sai ya zamanto waliyin shaitan. Kamar yanda Allah ta'ala yake cewa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun. Muke wato haka nan muke wato sanya muke jibintar da sashen azzalimai su zamanto majibinta ga sashi. Saboda wato sun hadu akan san barna. To wannan kaga tamsiri ne da korar da mu da wato nisantar da mu daga wannan sifa ta wanda za ta zamanto mun zamanto majibintan lamari ga shaitan yayin da muka zamanto maɓarnata. Amma matsawar baka ɓarna, to shaidanu makiyanka ne. Me yasa kuma shaidan yake yin wilaya ga waɗanda suke ba muminai ba? Ba wilaya ce ta soyayya ta haƙiƙa ba, wilaya ce ta cewa waɗannan sun riga sun zamanto samammu. Tamkar yadda zuriyarsa suke, zuriyar shaidan sun zama waliyansa ne tabbas. Saboda ba ma abin da suke yi sai abin da shaidan ɗin yake so, fatar da mutane su ma suke. To daga cikin mutane waɗanda haƙƙinsu zamanto maƙiya ga shaitan, akwai wanda suke zamantowa waliyai gare shi. Saboda me suke zamantowa waliyai gare shi? Saboda duk abin da shaitan yake so su yi, abin da suke yi kenan. Sun zamanto su ma tamkar shaitanu ɗin, Allah ya kiyashe mu. To shine Allah yake korar da mu daga wannan wajen mubalaga, yace la yaftinannakum shaitan, kada ku yadda ku bi shaitan yadda har za ku zamanto kun fitinu daga gare shi. Na'am.
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Idan kuma suka aikata aiki na alfasha, sai su ce muka sami iyayenmu, mun sami iyayenmu akan wannan aiki na alfasha. Allahu amarana biha, kuma Allah ne ma ya umarce mu da ita. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha, ce ne musu Allah baya umarni da alfasha. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun, shin kuna kirkirar magana ne ku faɗe ta akan Allah abinda ba ku da sani akan sa? Wato ma'ana abin ai musu inkari kuma a hana su kan cewa kada ku kuskura ku faɗa abin da yake ba ku da sani kane da Allah wadan wa idza fa'alu fahishatan su wane ne wadannan alwaw wawul jama'a gane yake komawa yana komawa ga alladina la yu'minun wanda ba sa imani mushrikai kenan idan suka aikata alfasha abinda ake nufi da alfasha shine dukkan wani abu wanda yake mummuna wato alfuhush asalin ma'anarsa abinda yake yayawaita ya girmama amma a cikin barna yanzu kaga malaman hadisi sukan sifanta rawi da cewa fulanun fahishul ghalab fahishul ghalab wato kuskurensa ya mugusta ya munana ma'ana wanda yake idan da zai yi hadisi inda zai karanta hadisi guda 100 to a cikin wajen 99 duk kuskure ne to wannan shine fahishul ghalab wanda ba a karban riwayarsa in ma wani yayi ba a amfani da riwayarsa dan a karfafa wata riwaya riwayar ta sa wujuduha wa adabuha sawa ba ta karfafa ko ba ta karfafa wani to daga aka ce fahishul ghalab wato wanda yake kuskurensa yayi waita har ya zaman tokan cewa shine galibi akan dukkan abin da yake riwaya to alfahisha shine abin da yake barnatta ta yawaita yanda ya zaman tokan cewa dukkan wani mai hankali baya santa yana ganin kan cewa barna ce kuma dukkan wani mutum yana ganin aibi ne yana kuya yana jin kunya a ce ya sifantu da wannan tabi'a ita ce alfasha kamar alal yawanci ya yawaita suna kiran wato zina da alfasha da kuma mazinata da ƴan alfasha da matan banza kilaki suna kiran su da wato albaghi cewa ita ce alfashar da ta bayyana domin a zamanin a jahiliya dukkan wato kilaki takan sanya tuta a kofar gidanta an san cewa wannan gidan irin waɗannan ne kamar irin gidajen matan banza da ake da su wanda yake sanannu to amma kuma akwai na ƴan daduro wanda su kuma a koye suke su ba a sani ba za a gan su kamar cikin gidan mutane ne gidan matan aure amma su ma wannan alfashar suke to ita ce ma ba sanadin boyayyar to mutane tun a jahiliya ana ganin wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake barna ce saboda kowa yana jin kunyar a ce ya sifantu da ita mutane suna ganin aibinta to Allah ya ce idan suka aikata alfasha su mushrikai sai su ce wajadna alaiha aba'ana ai iyayenmu akanta muka same su yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa abinda ake nufi da alfasha dinnan abinda ake nufi da alfasha anan shine a wato yin dawafi tsirara wanda suka kasance suna yi sun kasance suna cewa ɗakin Allah mai tsarki ne in aka zo yin tsawafi saboda haka dole sai dai kai tsawafi da sifa mai tsarki ba zai yiwu ba kaje kayi sako a cikin tufa sannan kuma ka zo da wannan tufar kace za ka yi ma Allah tsawafi saboda haka sai a ce duk wanda yake ba wanda kawai zai iya tsawafi da tufafinsa shine dan maka al-humus kenan al-humus dan maka saboda haka idan ka zo maka tun daga Mina sai ka aika wan dan maka wanda ka sani abokin ka ya baka nasa kayan sai ka sa ka cira naka ka ajiye su a nan Mina ko kuma ka dauki hayan kayan dan maka in ko baka samu ba to sai dai ka cira kayan ka a nan ka zo ka yi dawafi haka tsirara har za ka ga mata suna yin har maza da mata kuma fa to yanzu wannan ba alfasha bane a ce wajen ibada kamar ɗakin harami ana tafiya tsirara maza da mata wannan ba barna bace fa alfasha ce har mace za ka ga tana cewa al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu wama bada minhu fala uhilluhu to yau fa ranar da wani daga cikin al'aura wato wani daga cikin wannan abin da ake kallo ake so din sashen sa zai bayyana ko ma gaba ɗayan sa ya bayyana wanda kuma ya bayyana din ban halarta shi ba akwai abin da yake kai ya zuwa ga halarta alfasha irin wannan mace ta bayyana tsiraicinta free fallo sannan kuma ta ce bata halarta shi ba ko kaga wannan shine tanakudi tufka da warwara na in jahiliya na addinin wanda yake ba addinin Allah ba to sai su ce idan kuma mutum bai samu kayan ba bai samu na haya ba bai samu na aro ba kuma ya ki ya zo ya tawafin tsirara, ya zo ya tawafin da kayansa, to wannan kayan ya zamanto laƙa, haka suke kiransa laƙa, abin wato sai dai a yadda shi bai ya sake sa wannan kayan ba. Duk wannan dokoki ne da suka kirkiro ma anzalallahu biha min sulan, kuma suka ce menene hujjarsu na yin wannan, wajadna alaiha aba'ana, haka muka sami iyayenmu akai. Kuma iyayenmu sun sani, sun fi mu sani, saboda haka sun san wata maslaha wanda mu ba mu sani ba, ko da muna ganin alfasha ce tunda iyayenmu sun yi, akwai wata maslaha wanda ba mu sani ba. Me ce ce ma wannan maslahar? Wallahu amarna biha, ai Allah ne ma ya umarce su da ita, domin idan da barna ce Allah ba zai sa su surin kai ba. Saboda haka hujjarsu abubuwa guda biyu ne, mun sami iyayenmu akai, kuma karshen al'amari ma umarnin Allah ne. To da Allah ya tashi musu raddi sai ce inna Allah la ya'muru bil fahsha, Allah baya umarni da alfasha. Ai wato ba zai yi ba Allah ya umarni da alfasha, domin sifarsa al-kamal, dukkan wata sifa ta kyau tana tare da Allah, to ba zai yi ba kuma abin da yake bashi da kyau hatta a wajen hankalin mutane a ce kuma Allah ya umarni da shi, wannan mustahili ne. To a cikin nan hujjojinsu guda biyu ne, wacce Allah ya yi ibtali, wacce Allah ya rushe daga cikin hujjojin tasu, ta farkon ko ta biyun? Me hujjojin mushrikai? Hujjojin mushrikai guda biyu ne, mun sami iyayenmu akai, kuma Allah ne ya umarce mu da su. Allah dai tashi raddi, sai ya raddin ta biyun, ya kyale ta ɗayan. Saboda ta ɗayan babu buƙatar kai raddinta, babu buƙatar kai raddi, saboda ba hujja bane idan ka sami iyayenka akai akan alfasha, kai ma ka zamanto akan alfasha. Alfasha alfasha ce, ko kai ne kai ko iyayenka ne suka yi. Saboda haka babu buƙatar a yi raddinta, sai kawai Allah ya raddinta biyun, cewa Allah baya umarni da alfasha. Saboda haka abinda kuke dogaro da shi na kan cewa Allah ne ya umarce shi, wannan ba gaskiya ba ne. A taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, sannan kuma Allah ya musu gargaɗi cewa shin kuna faɗin abinda ba ku sani ba ne dangane da Allah. Alƙaul a nan wajen at-taqawul ake nufi, wato kuna ƙirƙiran magana wanda yake ba ku sani ba, ku faɗe ka, ta ku dangana ta ga Allah, domin wannan yana ɗaya daga cikin abinda yake nuna jur'a ala Allah, wato ƙarfin rai ga Allah da rashin ganin girman Allah. Na'am.
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأتم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء
to Allah yace qul amara rabbi bil qist ga ya musu ya rasulullah ka fati ka ce ubangijina yayi umarni ne da adalci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid kuma yayi umarni da gare ku da cewa ku tsayar da fuskokinku a dukkan wajen sujada wa du'uhu mukhlisina lahu ddin kuma ku bauta masa kuna masu tace tsarkake addini gare shi kama bada'akum ta'udun kamar yanda ya fare ku ya faru asalin halittarku haka kuke komawa ya zuwa gare shi fariqan hada wa fariqan haqqo alaihim ad-dalala sai wato bangare daga cikin ku ya shirye su bangare kuma bata ya tabbata akan su innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah su waɗannan wanda bata ya tabbata akan su su ne waɗanda suka riki shaytanu a matsayin majibinta min dunillahi ba Allah ba wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna riyawa suna tsammani kan cewa su shiryayyu ne wato sai Allah madaukakin sarki yace idan yayin da suke cewa wallahu amarna biha Allah ya umarce mu da alfasha to kai ya rasulullah ka kuma muka ce Allah baya umarni da alfasha to ku zo ga abinda Allah yake umarni da shi kuma Allah yana umarni da adalci al-qist shine daidaituwa daidaito abinda yake daidai wa daida tsaka tsaki la tafriq wala ifraq babu sako sako babu wuce gona da iri kila qasdi kila tarafai qasdi al-umuri zamimu dukkan bangare na biyu dukkan bangare guda biyu na abinda ya wuce iyaka abin zargi ne yanzu to abinda Allah ya umarni da shi kenan yanzu kaga kamar tauhidi wasat ne tsakanin shirka da ta'til waɗansu suka ce ba za su su ba su zama da Allah ba za su bauta ba la ga Allah wala ga wani wannan shine ta'til waɗansu kuma suka ce za su bauta ma komai duk abin da ake bauta ma ai daidai ne shine shirka, to tsakatsaki shine tauhidi. Kace kada kace ba za ka yi bauta ba, ka tabbatar da bauta, amma ba ga kowa za ka yi bauta ba, ga Allah kawai dan shi ya cancance ta. To wannan shine tsakatsaki. Haka zalika kamar kifasi, tsakatsaki ne, daidai adalci ne tsakanin wato ka mutum yayi kisa ya zamanto kan cewar ya sha, saboda haka rai bata da alfarma. Tsakanin kuma yayin da aka yi kisa a je a kashe kabila ga baki ɗaya, saboda mutum ɗaya da aka kashe, wanda Larabawa suke, aka ce a yi kisasi, wanda ya kashe a kashe shi. Ya fi bisa a ce mutum ya kashe ya sha, ko kuma dan ya kashe mutum ɗaya ya zamanto cewa duk wani ɗan kabilar, sawa'un shi ne ya yi kisan kan ko ba shi ne ya yi kisan kan ba, a kashe shi. Kamar yanzu yanda saboda rashin bin doka, idan wani abu ya faru na ɓarna, idan wani aka taɓa shi, idan kamar mutumin wanda yake ba musulmi ba aka kashe shi a ƙasar musulmi, to duk wani wanda yake musulmi a ƙasar da ba musulmi ba, shi kuma sai a kashe shi, komai zaman lafiyan da ake da shi. To wannan shine jungle justice, rashin adalci ne wannan. To kisasi, doka Allah ta zamanto wasat tsakanin waɗannan. Haka ihsani, tsakatsaki ne tsakanin wato wuce gona da iri, barna wajen kyauta da kuma rowa, mutum ya hana haƙƙin Allah, sai aka ce ka bayar da infaƙin da shari'a ta yadda da shi, baka buɗe hannunka ga baki ɗaya komai ya tafi ba, kuma baka danke shi ba, ka hana. To Allah yana umarni da adalci a cikin dukkan al'amura. Idan ka bibiyi dokar Allah, za ka ga wannan adalcin a ciki. Kuma yana ɗaya daga cikin abin da malamai wato suke bayyanarwa a cikin asrarul shari'a. Akwai wannan wanda ya mahasilul Islam din nan, da kuma ma hatta Ibn al-Qayyim a cikin Ilamul Muwaqqi'in yana kawo hukunce-hukunce na shari'a domin ya nuna wato adalci da ke cikin shari'a. Dukkan wani umarni na shari'a haka yake. To Allah haka yake, al-amara rabbi bil qist, ubangiji na ya umarni da gaske da wato adalci. Shi ko adalci alfasha ne? Akwai wanda zai kunya a ce yayi adalci? Yanzu hatta a cikin wanda ba musulmi ba, alƙalin da aka je yana adalci, kowa za ka je yana son sa, kowa za ka je yana yabon sa, saboda adalci abu ne wanda ake son sa, kamar yanda zalunci ba a son sa. Ka ji kan cewa wani ya bi tukiyar maraya da raunanan mutane, da wato waɗanda aka bar masa amana duk ya cinye, sai ka ji wannan ana, sai ka ji ba a yanzu kamar irin waɗanda suka sace kuɗin fansho ɗin nan, yanda ake ta, yanda za ka ji ana tuki da musulmi da arna da kafirai duk tsine musu suke yi. Saboda ne, saboda ka zo mutane waɗanda yake ana takwasa kuɗinsu, an hana su jin daɗin kuɗin. Lokacin da suka zamanto raunana da suke buƙatar a biya su, waɗansu suka je suka hau kansu kawai, suka yi fata-fata da su, suka cinye. Kamar misalin da Allah ta'ala yake bayarwa ne, misalin fansho fa Allah ya bayar da shi a cikin Alƙur'ani. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibr wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat. Yanzu ɗayanku zai so a ce yana da aljanna, yana da gona, lambu na inibi da dabino. Muna gani yanda ake sai da kilon inibi wajen 2000 ko 3000 kilo ɗaya. To shi yana da gonar inibi ga tsaron tana yi, saboda haka kaga kullum watakila zai kai in kilo 10 ya kai kaga 20,000 kullum kenan. Yana da ƙoramuna gudana a ciki, ba sai yayi rijiyar burtsatsai ba, cikin sauƙi zai kula da wannan gonar tasa. Lahu fiha min kulli thamara, dukkan wani itace mai daɗi, dukkan wani itacen marmari yana da shi a ciki. Wa asabahu al-kibar, kuma sai girma ya zo, yayi ritaya, ya zama dan fansho. Walahu dhurriyyatun du'afa, kuma yana da zuriya raunana, ba su girma ba, sun kai ƙarfinsu yanda za su kula da kansu. Har yanzu yana biyan kuɗin makaranta, har yanzu za a zo a ce ya bada kuɗin tara, har yanzu yana kayan sallah. Akwai waɗanda yake in sun girma, ƴaƴansu sun riga sun girma, ya huta, duk bai san wannan ba, amma wani girma ya zo masa yana da zuriya du'afa. Fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat, sai iska wadda take da wuta a ciki ta zo ta samu gonar gabaki ɗaya ta cinye ta. Akwai wanda zai so wannan? To misalin wanda suka ci kuɗin ƴan fansho kenan. Muna addu'a, akwai ƴan uwanmu ƴan federal science, akwai wanda suke shekara 7, wanda suke shekara 5, wanda suke shekara sama da haka, fanshin nasu an je an makale, an ƙi a biya su. amma kuma kullun gashi nan fitar da kudade ake yi kwanaki motoci 200 motoci irin wanda yake kowace daya ta fice miliyan 10 BMW 200 haka aka saya dan wato matan mate kun shuwa gabanin kasar Afrika za su zo su yi taro na kwana 3 aka sai motoci 200 wai sai aka ce a ba kaya akai ba kyauta ce kamfanin Coscharis ya bayar gudumawa to in ya bada gudumawar wannan ai ya san abin da ya samu in ma gaske ne kenan amma kuma waɗanda yake sun zamanto su ne mabukata kamar wanda suke cikin wanda suke wato ɗan fansho da girma ya zo musu ba su da hanyar da za su ci amma a hana su haƙƙi to wannan zalunci ba wanda yake to Allah ba ka samu zalunci irin wannan ba a cikin shari'arsa zalunci ba wanda yake son sa wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ku tsayar da fuskar ku a dukkan wajen sujada an ce ma'anar wannan shine wato ku fuskanci Allah da ikhlasi wajen bauta a dukkan masallaci a kulli masjid masallaci ake nufi wanda yake daga ciki akwai inkari ga wato wannan abin da take yi na tsiraici da yin shirka a ɗakin Allah mai alfarma domin a ɗakin Allah mai alfarma suna yin tawafi ba ga Allah kawai ba suna yin hubal aka dauko aka dora shi a saman Ka'aba aka dora dutsen hubal aka dora gunkin hubal cewa wato yanda ake tawafi ane ma Allah ne kuma ane ma hubal kuma akan dutsen Safa aka sa isaf gunki ne akan dutsen Marwa aka sa Na'ila saboda haka idan za ka yi sa'ayi kamar kana sa'ayi ne ibada kake tsakanin isaf da Na'ila to Allah ya ce wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid sayyid da fuskar ku ayi lillahi ga Allah kawai wad'uhu mukhlisina lahu din ku bauta masa kuna masu tace addini a gare shi ne addinin annabi Ibrahim kama bada'akum ta'udun dan ne to kamar yanda ya fare ku aka za ku koma gare shi nan Allah ta'ala ya tunatar da mu bani adam komawan mu ya zuwa gare shi tayarwa domin shine zai saka yi addini saboda zaka koma gare shi dan haka kuma in ka koma gare shi fariqan hada bangare daga cikin ku ya shirye su sun zamanto akan tauhidi wa fariqan haqa alaihim ad-dalala bangare kuma bata ya tabbata akan su innahu muttakhadhu shayatin awliya ga illar batan nasu sun riki shaydanu waliye ba Allah ba saboda haka wato Allah ya halicci dan adam da san alkhairi dan adam ya halicce shi da sifa da zata kai shi zuwa ga matsayi irin na mala'iku abinda yake bata dan adam ya zamanto haqa alaihi ad-dalala bata ya cancanta ya tabbata a kansa shine ya zamanto waliyin shaydan sai ya dukida ya batta bi a fata alkhairi da san alkhairi da karkata ya zuwa ga alkhairi da fitra as-salima ya zuwa ga wato barna ta shaydan dan shaydan haka yake shi barna ce ta sa kawai ba abinda ya sani sai sharri ya zaka zamanto ka diki da ka zamanto shaydani shine ka riki shaydan ya zamanto waliyinka ba Allah ba sannan kuma tare da wannan wa yahsabuna annahum muhtadun suna tsammanin cewa su shiryayyu ne shine ka rinka yin tabriri ka rinka tabbatar da cewa duk abinda kake yi na bata kana ganin batan nasa amma kai kokari ka tabbatar da shi ka sanya shi a cikin sifar shari'a akwai mutane wanda suke haka suke sun san barna suke yi amma barnan nan dole su mai da ita gyara to wa suke rudi wa za su ruda kansu suke rudi ko ku suna tsammanin za su ruda Allah ne suna tsammanin wannan dabarar da suke yi za ta karbo a wajen Allah kamar yanda Yahudawa suke cewa za ku kada ku je ku gaya musu abubuwa na addinin ku dan kada su yi hujja a gaban Allah su ce ai gashi ma sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu ba sani bane cewa Allah ya san abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa to masu irin wannan dabi'ar to saboda kuma wato shi mutum Allah ya yi shi fitrarsa ba ta yadda da ya zamanto akan sharri ko yana sharri akwai mai wa'azi da zai rinka akwai shine ba za ka ga Turawa suna cewa conscience a ce kai conscience ɗinka zai kyale ka kai wannan yayin da mutum ya yi abu wanda yake mara kyau ya san mara kyau ne kuma zuciyarsa ba za ta kyale shi akan wannan ba to wannan naza'ar da za ka rinka jinsa tana jinsa cewa yanzu kai ka yi wannan to sai ya samu abin da zai tabbata zai gamsar da zuciyarsa akan cewa abin da yake ai daidai ne ai ba komai ai haka ne sai ta kokarin ya kawo dalilai wanda yake kuma na ƙarya ne to abin da ku ba a so kenan yayin da kai laifi kai da kai laifi to sai ka koma sifarka ta annabi Adam. Amma yayin da kace zaka yi tabririn abin da kai sai ka zamanto waliyin shaytan.
Ya bani Adam khudu dinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
Allah ya ce ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid, ya ku bani Adam, ya ku ya'yan annabi Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, ku riki adanku a wajen a kowane wajen ibada, kowane masallaci. Wa kulu washrabu, kuma ku ci ku sha, ku ci daga abinda muka azurta ku, ku sha daga abinda muka azurta ku. Wala tusrifu, kada ku yi israfi, kada ku wuce iyaka. Innahu la yuhibbul musrifin, lallai shi Allah baya son masu barna. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. شيني يا رسول الله وانيني واندي حرمتا قوارا قواتا الله أدو أدو وانديكي الله يا حال التاشي التي أخرج لعباده أدو واندي الله يفسدشي دباينسا والطيبات من الرزق دكما داتا دان أبو بوا ما سسركي دقا أرضكي. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا شيني سو وانن دا إتا أدو دا زينة دا الطيبات داتا دان أبو بوا lilladina amanu, kebantattu ne ga wato kebantattu ne ga waɗanda suka yi imani. Fil hayatid dunya, a rayuwar duniya dan su aka yi su. Khalifatan yawmal qiyama, kuma ga wato entattu tatattu su kadai ga muminai kadai yawmal qiyama, a ranar alqiyama. Kadhalika nufassilu alayati liqaumin ya'lamun, kamar yanda muka rarrabe waɗannan ayoyin to haka muke bayyana ayoyin mu ga mutane waɗanda suke sani. Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya mai girma yana yin radi ga mushrikai da suke cewa ba za su yi ado ba lokacin tawafi. Sai Allah ya ce ya bani Adam gabaki ɗayanku ku yi ado a wajen kowace bauta, wajen ko wato a wajen dukkan masallaci. Shine wajen bauta na Allah lokaci ne da ya dace a yi ado don girmama wanda ake bautar domin sa. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta rufe al'aura yayin da za a yi sallah, ya shar'anta mu rufe al'auranmu yayin da za mu yi sallah. Ummu Salama ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, atusalli almar'atu fi dir'in wa khimar, mace za ta iya yin sallah a cikin doguwar riga da kuma mayafi wanda ya rufe kanta? Ya ce na'am, idza kana dir'u sabighan yughaffi zuhura qadamaiha, ya ce za ta iya yi idan doguwar rigar mai yalwa ce tana lullube saman tafin kafarta, za ta iya yin sallah a haka. To wanda ya nuna kan cewa rufe al'aura domin sallah sharadi ne, shine wato yin ado yayin dukkan a wajen dukkan ibada. Da wannan ne aka hana wato aka tabbatar da wato alfashar da take cikin yin tawafi sirara. Da haka yayin da aka ci maka da yaki a shekara ta 8, shekara da ta 2 baya, shekara ta 9, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Abubakar ya zamanto jagoran musulmi wajen yin hajji. A wannan shekara musulmi su yi hajji ga ɗakin Allah, bayan tun zuwan musulunci ba a yi hajji ba, da sunan musulmi sun je sun yi hajji. Sai a wannan shekarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura cewa annabi sayyidina Abubakar ya sanar an la ya hujja ba'da al'ami mushrik wa la ya tufa bil bait uryan, kada wani wanda ba musulmi ba ya hajji da wannan ɗakin bayan wannan shekara, kuma kada wani ya sake dawafi ya tsirara. To sai da aka tsarkake ɗakin Allah da shirkan mushrikai da kuma dawafin masu tsiraici da suke yi, shekara ta 10 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sanar da kowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai yi hajji wannan shekara. To wannan aka hana yin wannan, kuma aka yi umarni da cewa yayin dukkan ibada bayan ma a rufe al'aura a yi ado. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayyen tufa gare ku ya ku musulmi su ne fararen tufafi, don haka ku sanya su lokacin sallar juma'a, kuma ku yi likafanin matattunku da su. Shi yasa ake son ranar juma'a da ranar Idi a sanya tufafi kyawawa ko musamman farare, musamman fararen tufafi sunna ne a sanya su a waɗannan rana da dukkan lokacin wato taro na ibada, kamar ranar Juma'a, kamar ranar Idi, kamar ma duraren goman ƙarshe, waɗannan duraren da muke ciki kamar yadda ya zo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, a cikin hadisai da asar da suka zo, haka kuma aka ruwaito magabata na ƙwarai suna yi a cikin dukkan waɗannan durare, sun kasance suna yin ado. Akwai Anas ibn Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai, yana da wata riga ta sake kyawa, baya sanya ta sai a cikin duraren goman ƙarshe, sai kuma ranar Idi, sai ranar Juma'a, shine ya ƙura akwati, ba an za a je daurin aure ba. Sannan Allah ya ce wannan umarni ne na wajibci, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wannan al'amru lil wujubi, amma wa kulu washrabu, ku ci ku sha, wannan umarni ne na halacci, wato ya halatta a gare ku, ma'anar ku ci ku sha shine kada ku bi addinin jahiliya, ku haramta ma kanku, ku haramta wa kawukanku waɗansu abubuwa da jahiliya suka haramta ma kawukansu, duk abinda Allah ya halatta to ku ci ku ci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa naman damo, aka kawo akan sufurarsa, akan shifidar abinci, aka miƙa masa ya ci, da aka ce naman dabo ne sai ya ƙi ci. Sai Khalid ibn al-Walid ya ce a haramun huwa ya Rasulullah, haramun ne? Ya ce la, inni la uharrimu ma ahallallah, ni ba na haramta abin da Allah ya halatta, walakinnahu ta'afuhu nafsi, raina baya kansa, wato ba ina kyankyaminsa, raina yana kyankyamincinsa. A wata riwayar ya ce lakinnahu laysa bi ardi qaumi, baya cikin naman da ake ci a garin, wato a kasar mu, wato mu mutane ne wanda ba ma ci, kamar sakkwatawa ne, waɗansu sakkwatawa ba sa cin naman akuya, daga ya ci naman akuya sai alaji, sai nan da nan sai ga kuraje sun fito a jikin jikin ya yi furfur, wato ya kunkumbura. To kaga idan mutum wannan irin ya ce ba zai ci naman akuya ba, to nan ba za ka ce ya haramta abin da Allah ya halatta ba, in ba ka san abu kawai kada ka ci, amma kada ka ce a haramun ne, ni ba na cin wannan, ka'ida ta ba na cin wannan, haramtacce ne a gare ni, in ka haramta ma kanka to shine wannan ayar ta zo ta rushe wannan, kada ka haramta abin da Allah ya halatta. Ku ci ku sha, wala tusrifu, kada ku yi israfi, ma'anar israfi shine ku wuce iyaka wajen wato cin abin da bai halatta ba, ko kuma wajen cin halal din ya zama to har kun wuce iyaka, ku ci ku ci ku ci saboda zari, har ku cuci kanku, har ku cuci kanku ya zama to babu masakar tsirke a tsinke a cikin cikin, to wannan ma ba a san sa, yana daga cikin israfi. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah baya san masu israfi, masu barna a cikin komai ne kuwa, a cikin tifa Allah baya san masu barna, yana daga cikin barna wajen tifa, ya zama to kana sa tifa kana jan kasa da ita. Abdullah ibn Abbas yana cewa mutum ya ci ya sha matsawar ya bar abubuwa guda biyu, as-sarfu wal makhila, barna wato shine wuce iyaka, da kuma alfahari da girman kai. In dai tufa ba ta alfahari ce da girman kai ba, babu laifi ka sa, amma duk tufar da za ta tanga ka ka rinka girman kai to ba a santa. Sannan Allah ya ce ne musu wane ne ya haramta wato zinatullah, zinatullah a nan wajen shine abubuwa na ado da Allah ya saukar. Allah ya yi ne don mu, Allah ya yi zinari da azurfa da lu'ulu'u da zabarjar, abinda za a shiga cikin teku a ɗauko shi, in aka sa kaga wato adan ya yi kyau, kaga an yi wata wato kaga an yi abin nan a tufa da auduga ɗin nan, tufa wato in ka ganta da laushinta da kyanta za ka ji sha'awa, ka ji zuciya na so, to Allah ya yi wannan, duk Allah ne ya yi wannan, to wa ya haramta wannan adan na Allah? Wa tayyibati min, wanda yake ya fitar da su ga bayinsa, Allah ba amfani zai da su ba, ba bukata yake gare su, baya bukatar komai, mu Allah ya fitar ma, mu Allah ya bama. Wa tayyibati min arrizq, da kuma kyawawan abubuwa daga cikin arziki, at-tayyibat, duk abin da yake at-tayyib shine halal, abubuwa na halal, wanda yake kuma dukkan halal mai wato mai dadi ne, mai tsarki ne, dukkan abin da yake cutarwa ba halal bane, dukkan abin da yake rai baya, dukkan abin da yake yana daga wato dukkan abin da yake najasa to ba halal bane. Saboda haka ba za ka ga Allah ya sanya halacci a cikin abin da yake kuma ya haramta shi ba saboda najasa ne, kamar naman al-khinzir, Allah ba zai halatta shi ba tunda najasa ne. To Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gaya musu su waɗannan abubuwan wato da ita zinatullah da kuma at-tayyibati min ar-rizq, للذين آمنوا في الحياة الدنيا جمومينيتي ga wanda suka yi imani ne a rayuwar duniya wato dukkan wani abu da ka gani a bayan kasa wanda yake mai tsarki wanda yake ake ado da shi to Allah ya yi shi dan mu'minai domin su ne suka yi suke rayuwa dan cika manufar da Allah ya yi halicci rayuwa domin ta Allah fa bai ce a zo duniyar nan ba da abin da ke cikin ta illa domin Allah domin abota ma Allah Allah ta'ala yace ya sanya inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mun sanya abin da ke cikin kasa na ado ya zamanto ado ga ita duniya din domin mu jarabce su wane ne wanda yake mafi kyawun aiki wato wane ne wanda zai zamanto mumini saboda haka adan duniya dan wa aka yi shi kenan dan mumini dan Allah ya jaraba ya gani su wane ne za su zama mu'minai saboda haka dan su Allah ta'ala yayi wannan saboda haka taya za a ce kuma Allah ya haramta su waye zai ce Allah ya haramta wannan bayan dan su akai to anan duniya kenan saboda haka duk abin da ka gani na ado dan mu'minai ne saboda haka kada ka haramta abin da Allah ya halatta kada ka haramta abin da Allah ya halatta matsawar dai mu'mini ne yake amfani da zinatullah to zai amfani da ita ba tare da israfi ba tare da haramta abin da Allah ya halatta ba amma kuma a halisatan yawmal qiyama ma'anar wannan wato dukkan wani abu na ni'ima dukkan wani abu na zina ranar alqiyama wannan halisatan lilladina amanu kebantacce ne ga mu'mine kawai anan wanda ba mu'mine ba ba dan su ake ba amma za su yi musharaka da mu'mine albarkacin mu'mine za su samu wataƙila ma har su fi wato mu'mine wato a cin moriyar abin da yin abin da suke so da shi da moriyar abin amma a ranar lahira haramtacce ne gare su khalifatan yawmal qiyama ga mu'minai ne kawai shine kamar yanda zamu zo za ku gani ɗan wuta suna ce mu mu'minai ku dan bamu daga cikin abin da Allah ya ba ku wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma 'alal kafirin ɗan wuta za su ce ma ɗan aljanna ku ɗan kwararo mana ɗan ruwa ko daga cikin abin da Allah ya azurta ku sai ɗan aljanna su ce inna allaha harramahuma 'alal kafiri Allah ya haramta su ga kafirai Allah kar ya haramta mana kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah yace kamar haka ne muke bayanin ayoyi ga waɗanda suke sani wato ma'ana ba waɗanda suke fahimtar ayoyin Allah da bayanin ayoyin Allah sai masana sai malamai shi yasa ba a yin addini dole sai da sani sai an tashi an san an yi sani don masani waɗanda suke karatu suke koya suke ilimi su ne suke fahimtar ayoyin Allah wanda ku baya fahimtar ayoyin Allah kaga ba zai taɓa bauta ma Allah yanda Allah yake so ba shi yasa ake so mutum ya zamanto kullum cikin neman ilimi shi yasa za ka ga a cikin al'ummarmu nan za ka ga mutum malami ne ya girma ya tsufa a cikin ilimi amma zai rake ya gafaka ya tafi karatu ya tafi makaranta suna cewa abin da yasa muke haka dan idan Allah ya tambaye mu me yasa kake kaza yace Allah ai ina kokarin koyo ne ban sani ba kuma gashi neman ilimi nake yi yayin da kake neman ilimi kana da hujja a wajen Allah cewa neman sani kake yi amma yayin da ka miƙe kafa kace kai ka riga ka zamanto babba kai ka fi ganin ya zamanto kanci kana ganin ka takaita da abin da ka sani ka takaita da fahimtar ka fahimtar ta ishe ka to wannan in halaka ta zo maka sai Allah ka ba ruwan Allah take amma yayin da kake kana nema to ko bayanin Allah zai zo maka kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun ma sani me neman sani da me sani sune wanda kadai ba sinannu ba a bayan kasa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala aw alimi wa muta'allim duniya tsinanniya ce da ita da abin da ke cikin ta sai dai zikirin Allah da abin da ya danganci zikiri sai kuma mai neman sani sai kuma malami saboda haka in dai baka zamanto malami baka zamanto mai neman sani Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu ayoyinsa Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacin alqur'ani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وأراد بالمسلمين شرا وسوءا فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.